barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A bisa al'ada duk wata mota tana fitar da wani hayaki idan aka tayar da ita. Sai dai kuma akwai irin hayakin da suke da illa waɗanda ake amfani da wasu na'urori na musamman wajen gano su, musamman ma a ƙasashen da suka ci gaba. To bisa la'akari da yadda Najeriya take kashe sama da naira triliyan guda wajen shigo da motocin hannu a kowace shekara, ko akwai wani yunkurin da cibiyar ƙera fasahar motoci na Najeriya take yi wajen tabbatar da cewa Najeriyar ita ma tana bin wannan ka'idar? Ga abin da shugaban cibiyar Dr. Jelani Aliyu ya shaida min.
Shirin wannan gwadawar iri biyu ne. Akwai wanda kamun a fara sayar da mota za a yi shi, in kuma za a shigo da sabon mota a fara yin ta ko a fara sayar da ita a cikin ƙasa, za a ɗauki ɗaya biyu ko uku a je a gwada su a tabbatar da daidai suke, sannan a bari a ci gaba da sayar da sauran. Akwai kuma gwadin da ake wanda shekara-shekara za ka je da motar da taka ce ka je a gwada a tabbatar da lafiya lau take kamin a bari ka sake rajista ka ci gaba da amfani da ita. Shi wancan na farkon shi yasa muke gina cibiyoyi guda uku a Lagos, Enugu da Zaria. Ita ta Lagos musamman ita ce za ta yi wannan aikin, muna kiranta emission testing laboratory. Yanzu haka mun ƙara ginar wurin, muna jiran a sa su na'urorin za su yi wannan aiki. So muna fatar nan ba da daɗewa ba a fara wannan aiki. Abinda za mu yi shi ne duk wata sabon mota da za a shigo da ita ko wadda za a yi Nigeria, sai an ba mu sample, mun je mun gwada mun tabbatar da lallai ba ta fitar da hayaki da yawa ko hayakin take fitarwa wanda aka yadda da shi ne. Idan muka yadda da haka nan, sai a baka iznin ka ci gaba da yin wa'annan motocin ko ka ci gaba da sayar da su. Sannan shi wannan gwadin na biyu kuma muna nan muna magana da VIO na nan Abuja, kuma za mu yi magana da sauran VIOs da sauran gwamnatocin jiha wurin ƙara buɗe irin wa'annan wuraren wa'anda za a rika zuwa shekara-shekara ana tabbatar da haka nan. Wa'annan abubuwan guda biyu insha Allah nan ba daɗewa ba za a ga tasirin su a cikin wannan ƙasa.
A Najeriya yawancin motocin da muke tukawa irin wa'annan motocin ne, kuma har yanzu idan ka duba musamman nan Abuja, wuraren da da babu inda ake sayar da motoci na hannu, kamar wuraren sun ƙaru. Su ma kuna maida hankali a kansu ne kun tabbatar da cewa su masu wannan tsari?
Mu gaskiya muna ci gaba da kokarin jawo kan duk wani wanda zai sai mota ko ya shigo da ita na a ba da ƙarfi wurin motocin da ba su fitar da wannan hayaki. Amma kuma aikin mu na farko shine ma a rage shigowa da wannan motocin. Duk wata motar da za a amfani da ta Najeriya a yi ta cikin Najeriya. Ƙarfin mu na yake muna ba da ƙarfi ga duk wani mutum ko wani kamfani da zai zo ya mota a Najeriya. Muna son gaskiya a rage shigowa da irin wannan motocin, saboda irin wannan motocin tsofaffi ne sosai. Shekara 10-15 motocin da an riga an gama amfani da su wasu wurare an jefo muna su, wanda muke ganin cewa gaskiya ɗan Najeriya ya wuce a ce yana amfani da irin wannan motocin wa'anda ba komai bane in ba wahala ba. Zaka je ka sayi mota, shi an ƙare aiki da ita, an ce a rabu da ita an turo nan, ka sai ta yau gobe kana wurin mechanic, jibi kana wurin mechanic, kullun kana nan. Kuɗin da kila baka kashe wurin ƙarawa ka sai mota da ta fita ba sabuwa nan, zaka ga kana ta ba bakanike su. Amma ita sabuwar mota idan ka saita ba abin da kai in dai ba kila canza bakin mai ba ko sa mata petrol ba. Hadda yanzu idan aka zo wurin motar da ke aiki da lantarki ba ma magana sa bakin man ko sa mata petrol. So gaskiya muna kira ga su masu shigowa da motocin su rage shigowa da su. Idan suna son su rika sayar da motocin da ba sababbi bane, ai akwai su nan wanda aka yi nan kasar an yi su kila shekara 2-3 da suka wuce sun zama second hand. Ka zo ka sai su ka sayar da su, ba sai ka je wata kasa ka sayo second hand ba, ka sai second hand inda aka yi Nigeria.
Dan adam dai ajizi ne, wanda a dalilin hakan ne 'yan Najeriya suka ɗanɗana kudarsu da matsalar gurɓataccen man fetur da kamfanin NNPC ya shigo da shi a kwanakin baya. Kuma kamar yadda ake faɗin cewa wani hanzari ba gudu ba, Farfesa Murtala Badamasi ya ce akwai buƙatar hukumar ta mai da hankali wajen tabbatar da tsaftar mai kafin a shigo da shi. Domin
za mu ce wannan al'amari ya riga ya faru yanzu, abin da ya kamata shi ne idan za a kiyaye gaba, yayin da suka ce ba su sa shi cikin jadawalin tsarin abinda suke gwadawa idan an shigo da mai to yanzu sai su farga sai su sa shi cikin tsarin abinda ya dace da ma waɗanda ake tunanin ba su bugena ba su ma su sa shi a cikin tsarin abinda ya dace ya kasance ana gwadawa kafin ya shigo domin ana magana ne na miliyoyin mutane da za su cutu a sababin wannan kin ga already gidajen mai babu man saboda an janye wancan man kafin wani ya samu sabo mutane an wahala gidajen mai an wahala asibitoci an wahala kusan kowa ya ji a jikinsa wannan al'amari saboda haka ya dace ya kasance mahukunta sun yi abin da ya dace.
To Farfesa dai bai sallama da mu ba sai da ya tabo batun harkar noma da yake da illa ga muhalli kazalika lafiyar al'umma da abincin da ake nomawa har ma da kasar nomar.
Akwai dabaru na noma wanda suke bayuwa ga cewar ya kasance muhalli bai gurɓata ba akwai kuma wanda muka saba da shi wanda yanzu yakan bayi ga gurɓata muhalli. Zan so in fara da shi karan kansa harkar taki da kika yi magana a can baya zaki ga cewar iyaye da kakanninmu basu ma san wannan takin ba zamani sun saba da taki ne wanda shara ce da kuma kashin shanu da sauransu wanda za a kwasa a jakuna a mangala a kai gona a baza saboda haka ya bayi ga cewar an samu yabanya mai alkhairi to sai muka zo zamani wanda ya kasance waɗannan ƙasashe ko kuma in ce gonakin su kadai a karan kansu ba za su samar da yabanyar da ake bukata ba sai kasance dole sai an yi increasing in yield din per hectare.
To mai sauraro duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.